نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Juma'a ne wanda ya daidai da daren 22 ga watan Rajab. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 24 ga watan Julai shekara ta 2008. Muna karatun littafin Al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi, littafin da aka fi sani da Sahihul Bukhari. Wannan shine kasid na 27 daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi, wanda muka sa wa take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a basu manta ba, mun kammala karatun Kitabul Imani, sai dai kuma akwai wani hadisi daga cikin hadisan da malam ya kawo. Hadisin ƙarshe bai samu ainihin shigewa gaba ɗaya ba, don haka za mu ainihin wato tsaya mu sake karanta shi, mu tattauna sannan kuma da sharhi da muka yi alƙawarin za mu yi insha Allahu ta'ala. Kada dai a manta, mun yi karatun ne a cikin babin da al-Imam al-Bukhari ya ce, babu ƙaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addinun nasiha, babin da ke bayani akan maganar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Annabi ya ce addini nasiha ne, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Na addini nasiha ce, nasiha ga wa? Nasiha ga Allah, nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, nasiha ga shuwagabannin musulmi, kuma nasiha ga al'umman musulmi baki daya. Menene wannan ainihin hadisin yake nufi? Mun tattauna in Allah sun kaje ka saurari kasan na 26 za ka ji bayanai akai, amma yau za mu yi cikakken sharhi ne game da hadisan insha Allahu ta'ala. Wannan babin da Bukhari ya kulla, asalin matanin hadisi ne wanda al-Imam Muslim ya ruwaito shi. Sai Bukhari ya ce, wa qawlihi ta'ala, da kuma bayani akan maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce, idza nasahu lillahi wa rasulihi, in dai har suka yi nasiha ga Allah da manzon Allah. To me ake nufi da nasiha ga Allah? Me ake nufi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Za mu ji bayani insha Allah. Wannan ita ce aya ta 91 a cikin suratul Tauba. Sai al-Imam al-Bukhari ya ce, haddathana Musaddadun qala haddathana Yahya an Isma'ila qala haddathani Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nusuh li kulli muslimin. Jariru ɗan Abdullahi al-Bajali, sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, mun yi bayanai dangane da shi a cikin karatun da ya gabata. Ya ce, na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cappa. Abinda ake nufi da cappa ita ce ka je ka yi gaisuwa, ka karbi addini, ka nuna sallamawarka da mubaya'a da miƙa wuya gare shi, akan cewa ka amince shi shugabanka ne, shi jagoranka ne. Shi ne ya ce, na je ne wa manzon Allah biyayya, ne mishi cappa akan zan tsaye da sallah, wa ita'iz zakati, da bayar da zakka, wan nushi li kulli muslim, sannan kuma da nasiha ga kowane musulmi. To wannan ainihin hadisin ya bada shi a ma'anancen shi ne, zamu ji yadda aka yi har abin ya kai ga nasiha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shartantawa Jariru. Qala haddathana Abu Nu'mani qala haddathana Abu Awana an Ziyad ibn Alaqa قال سمعت جرير ابن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد inni nasihun lakum thumma istaghfara wa nazala. Na'am, al-Imam al-Bukhari ya karɓo wannan hadisi daga al-Imam Abu Nu'mani. Abu Nu'mani kuma ya karɓo shi daga Abu Awana, shi ko daga Ziyad dan Alaqa ko dan Ilaqa. Qala yace sami'tu Jarira ibn Abdullah, naji Jariru dan Abdullah sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yaqulu ya miƙe yana jawabi, yawma matal Mughiratu ibn Shu'ba, yayin da gwamnan Muawiya a ƙasar Kufa ya rasu. A ranar da wannan gwamnan ya rasu, wane ne gwamnan? Shine sahabi Mughiratu dan Shu'ba, shine aka nada gwamna daga ainihin gwamnatin musuluncin da Muawiya ya jagorancin ta, sai aka nada shi ainihin ya zama gwamna a ƙasar Kufa. To a ranar da ya rasu, sai zama babu wani ainihin wato sahabi da ke kusa wanda zai tashi ainihin jagoranci musulmi. To da al'amari ya ga haka, shi Jarir sai ya miƙe ya ainihin wato nada kanshi kamar acting governor kenan. To shine yace naji shi yana cewa a wannan ranar, qama miƙewa yayi tsaye, fahamidallaha wa asna alaihi, ya gode wa Allah kuma yayi yabo ga Allah. Mun yi bayanai a baya cewa wannan dalili ne akan cewa idan kana kusa, in ka ga barna za ta faru, ba neman shugabanci bane, ba kwadayin shugabanci bane, lallai ne ka ga barna za ta faru, sai kai marmaza, sai ka nada kanka. In kuma abu ne da sai ka bude baki kai magana, sai ka bude baki sai kai magana, sai ka ce jama'a ku sani ni in yi kaza, tunda dai wani bashi, wannan ba haramun bane a musulunci. Dan haka a rinka bambance tsakanin abubuwa, don mutane galibi saboda Allah ya kiyaye an samu mummunar tarbiya, komai mutane suka ji ko suka gani sai su yi mishi mummunar fasara, sai a ce wane yana neman shugabanci, wane yana nuna cewa ba wanda ya iyace shi. A'a, matsala ce ta faru kamar yadda ta faru a zamanin Annabi Yusuf, bala'i ya samu al'umma, an rasa ya za a yi, sai ce ij'aluni ala khaza'inil ardi, ku sanya ni in zama muku mai kula da ƙasa, inni hafizun, ni dinnan da ku ganni mutumin kirki ne, na iya kula da amana, sannan alim, malami ne ni, masani ne, ba wai wa kanshi kirari bane. A'a, yaga za ta baci ne, ij'alni ala khaza'inil ardi, ko ma'ana yaga za ta baci ne, wannan bacin in ta baci to kuma za a dawo daga baya, in yace to ai na sani, sai dai naji tsoron ka in ce kusan ne, sai a ce dan me baka yi bayani ba, gon mazargin cewa ya nema da zargin cewa ya bari ta baci. Ina fatar kun gane. Hadisi ya zo sahihi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nada komandojin yaki da Zaid dan Harisa da Ja'far dan Abi Talibin da kuma Abdullahi dan Rawaha. Aka kashe Ja'far, aka kashe Abdullahi, aka kashe Zaidu. Nan da nan sai Khalid ibn Walid ya suri takobi, sai ya nada kanshi shine komandan yaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya fada, yace ga don live coverage ne aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, without any digital camera, without any communication gadget, kai tsaye manzon Allah yana kan minbari, aka dauko mishi wannan abun tun daga kasar Italy, aka nuna mishi a Madina, ya zauna a kan minbari shi yana kallo live, yana baiwa sahabbai labari na manzon Allah ya fi wannan jama'a, sai da aka harhada wasu na'urori, kuma abin da kake gani ƙarya ce kake gani, ana haskowa ne ana fadi, nan ku an bude wa Annabi ne ya gani, hakika yake gani, ba yana gani bane over the screen, ba lens ne na camera ya kamo mishi ba, hakika ce kamar da yazo zai kafa masallacin shi ne, sai aka kwantar mishi komai, sai da ya hangi Ka'aba inda take, sai ya sa masallacin shi ya kalle ta kai tsaye. Dan haka na manzon Allah special ne, na manzo Allah ya wuce digital, sunan shi mu'jiza sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fatar kun gane. Manzo Allah yana gani yace ga wani can an kashe, ga wani can ku roka mai gafara, ga wani sai yace ga Khalid ibn Walid can bayan an gama kashe komandoji na guda uku, gashi can ya dauki shugabanci, sai yace min ghairi imratin, ba nada shi akai ba, shi ya nada kanshi. Saboda haka jama'ar ahlus sunna, ku kadai ake sa rai za ku kwato Najeriya da izinin Allah daga bala'in zalunci da bid'a da shirka da duk wata barna, dan duk wata al'umma ta gama lalacewa baki daya, ahlus sunna ne ake sa rai. In kuka koma kuka ja baya game da harkar mulki, game da harkar gudanarwa administration, game da harkar karatu, game da harkar komai, to zai lalace kuma. duk wanda kaga yanzu ya shiga mulki abinda yake so ya samu kudi a ji shi ya zama godfather. Ahlus sunna ko manufar shi ita ce me? Ya tabbatar da addini. Allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wa lillahi 'aqibatul umuri. Ahlus sunna kenan su ne suke so su ga sallah ta tsaya bayar da zakka, sannan sai a samu ainihin wato al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ma'ana duk abin da yake alheri ne a tabbatar da shi, duk abin da yake sharri ne a kawar da shi. Wannan irin manufar ta ahlus sunna, ku tabbatar da cewa in ahlus sunna suka ja baya, wallahi tallahi Najeriya za ta samu matsala. Kuma abin takeici sai ku ja baya, kuma an zo an kafa gwamnatin sai kuma mun rinka ganin ku kuna zuwa kuna neman kwangila, kuna neman kujerar hajji, kuna neman kaza, kuna neman kaza. Ku dubi kristocin kasan nan ba sa ja baya. Duk abin da aka a Najeriya a lokaci guda aka samu Reverend Fathers guda biyu suka zama gwamnoni. Yau idan wani malami ya fito yace zai tsaya kansila, ahlus sunna duk wata aya za su dauko su sauke akai su ce dama neman shugabanci. Amma a yanzu halin da Najeriya ta shiga ciki, in ba ahlus sunna ba wai zai iya gyara ta? Babu wanda zai iya gyara. In nace ahlus sunna, ba ina nufin ahlus sunna na ƙarya ba, ina nufin ahlus sunna, ina nufin ahlus sunna bi ma'anar kalima. Saboda haka ku daina ja da baya ahlus sunna. Sauran suna mun yi bayani kwanaki, kowa kokari yake gama degree ko diploma ko NCE ko polytechnic ya je a dauke shi aiki ya samu albashi, ya samu gida, ya samu mota, ya samu kyakkyawan mace, shikenan ya sa ƴaƴan shi a makaranta mai tsada, shikenan sai ya ce duniya ta yi kyau. Ahlus sunna manufar shi ita ce iqamatus salati, ita'uz zakati, sannan al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari. Sai Allah ya ce walillahi aqibatul umur. Saboda haka Jariru dan Abdullahi Al-Bajali ya ga gwamna ya rasu, babu wani a kusa, sai ya tashi nan da nan sai ya hau kan minbari. Da ya hau kan minbari sai yayi godiya ga Allah, khutba kenan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sannan wa asna alayhi, ya yabi Allah, ya wa Allah kirari bima huwa ahluhu, sa'annan wa qala sai yace alaikum bittiqa'illahi. Kun ji hudubar ƴan mazan jiya, bai miƙe yace PDP ko AMPP ko sabon shi, sai yace alaikum bittiqa'illahi. Jama'a wasiyar da nake muku ita ce ku ji tsoron Allah wahdahu la sharikala, shi kadai bai da abokin tarayya. Wal waqari, ku natsu. Was sakina, sannan ku samu kwanciyar hankali, ma'ana jikinku ka a ga yana bari. Dan gwamna ya rasu, sahabi Mughiratu dan Shu'ba, wannan bai sa wannan ya kwanta yana harjaji yana birgima ba, wannan yana zubar da majina, wannan ya rikice yana ya gari gashi, wannan yana tuma yana faduwa. A'a, ku samu natsuwa a jiki, sannan ku samu natsuwa a zuci. Kalmar al-waqar da kalmar al-sakina duk ma'anarsu daya, amma in suka zo a wuri guda dole sai ka fassara daya natsuwar jiki, daya kuma natsuwa ta zuci. Don haka ku samu natsuwa a jikinku, a ga natsuwa, sannan kuma a ga ainihin wato kwanci hankali tattare da ku. Hatta ya atiyakum amirun, har wani sabon ainihin wato gwamna ko sabon sarki ya zo muku. Fa innama, domin ko shi sabon sarkin ya'tikum al'an, yanzu zai zo. Ko dai zan ya faɗi wannan magana ne saboda yana da masaniya hakika, yanzu ba da dadewa ba ku kwantar da hankali, ko kuma magana ce irin ta manya, ku yi hakuri, ai ya kusa zuwa, yanzu ne ma zai zo insha Allah, kamar so da dama yadda kakan yi wa yaro ko kuma yadda kakan yi wa almajiranka, in ka ga hankalin su ya tashi akan abu suna ganin cewa ai abin da sauran nisa kaza kaza, sai ku yi hakuri, kwana nawa ne, kwana kadan ne kaza kaza kaza, ina fatan mun gane. Yanzu gwamnan zai zo. Thumma qala, sannan sai yace ista'fu li amirikum, ku nemi Allah ya yafewa ainihin wato sarkinku wanda ya rasu, ko kuma ista'fu, ku yi kokarin yafewa ku da kanku, ku yi kokarin yafe mishi. Fa innahu, domin shi wannan gwamna naku da ya rasu, kana yuhibbul afwa, dama mutum ne mai son afuwa, yana da son afuwa, yana wa mutane afuwa, to kuma ku yi kokarin yafe mishi. Summa qala, sannan sai ya ce amma ba'adu, to bayan haka. Kaji ahlus sunna, a cikin wannan littafin sahihul bukhari zaka zo ka ji babu amma ba'adu. Amma ba'adu ita kanta tana da babi a cikin sahihul bukhari, saboda ya zo cikin sunna duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai jawabi sai ya koya sai kuma yace amma ba'adu. Mawaki yace laqad alima alhayyul yamanuna annani idha qultu amma ba'adu anni khatibuha, yace dangi na mutanen kasar Yaman sun san duk sanda na miƙe na fara jawabi da sun ji na ce amma ba'adu, to hutuba zan yi. Alama ce ta hutuba. Hutuba ta sha bamban da lacca, jama'a. Lacca ita ce zaka ce yau zamu lacca akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza dukkan bayani. Amma hutuba limaman juma'a ku ji tsoron Allah, ku je ku koyi yadda ake hutuba. Hutubar juma'a ba a cewa jama'a yau hutubar mu akan kaza. A fara da a'udhu billahi minash shaitani, a ina Qur'ani ne yake fara shi da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hutuba so ake ajita ka zo ka dan darota. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, ka ci gaba. Ayoyin da zaka fara kadowa da hadisai su za su fara bayyana wa masu ilimi yau akan me zaka yi magana. Amma ba a cewa hudubar mu ta yau kaza ce, to ta zama lacca, ba huduba ba kenan. Huduba so ake da an ji ka ce amma ba'adu, to ka sauke numfashi sai a ji ka fara ruwan wasu ayoyi akan zakka, sai a ce to yau masu kudin garin nan kuma yau a kansu kaza kaza zakka. Misali, Allah ya taimaka, sai yake cewa fa inni ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qultu, yace ina tabbatar muku da cewa na je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama nace da shi ubayyuka ala al-islami, nazo ne in maka chaffa akan musulunci, wato nazo in gaishe ka ne in tabbatar maka da cewa zan bi ka akan musulunci. Fa sharata alayya, sai manzon Allah ya mini sharadi wan nushi li kulli muslimin, ma'ana wannan ya zama atafi wan nushi, kamar yadda ka zo ka ce ubayyuka ala al-islami sai kuma ka ce wan nushi li kulli muslimin, kuma zan yi nasiha ga kowane musulmi. Sai annabi ya kara mai da wannan sharadin, ka kara da kaza. Fa bay'atuhu ala hadha, sai ne wa annabi mubaya akan wannan ainihin wato sharadin cewa zan yi nasiha ga kowane musulmi wa rabbi hadha al-masjid, ina rantsuwa da Allah ubangijin wannan masallacin, masallacin da yake ciki yake magana ko kuma yana nuni ne zuwa ga ainihin masallacin Ka'aba dake nesa, amma sai yayi isharar dake nesa sai dawo da ita kusa. Ina fata an gane wannan jaizi ne a cikin harshen Larabci. Fa inni nasihul lakum, fa inni lanasihul lakum, yace lallai ni mai nasiha ne gare ku. Thumma istaghfara, sannan yace Allah ya ji kan gwamna Mughiratu dan Shu'ba wa nazala, sai kuma ya sauka daga kan minbari. Haka yazo a cikin wancan hadisin wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito shi, wanda muka isharar hadisin waɗannan shuhada ukomandoji, cewa duk sanda ka faɗi rasuwar wani kace jama'a wani Allah ya mai rasuwa za a yi kaza, sai kace kuma jama'a ku roki Allah ya gafarta mishi. Haka sunna ta bayyana. Ku karanta littafin Ahkamul Janayiz, Allah ya taimaka. Wannan hadisi insha Allah al-Imam al-Bukhari zai sake maimaita mana shi a lamba ta 501 da lamba ta 1336 da lamba ta 2049 da lamba ta 2565 da lamba ta 2566 da lamba ta 6778. Duk waɗannan wuraren in Allah so zamu je mu samu ƙarin lafuzza da ƙare-ƙaren riwayoyi da ilmomi masu ɗimbin yawa. Jama'ar musulmi, ƙarshen kitabul imani kenan, wanda wannan kitabul imani din a haƙiƙa ne al'amari kamar yadda muka yi bayani shine al-kitabu sani min kutubi sahihul bukhari. Bad'ul wahyi ba kitabu bane, shi aqamahu al-muallif maqam al-muqaddima. Imam al-Bukhari ya tsaida bad'ul wahyi ne a matsayin muqaddimar shi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama da me aka fara mai da wahyi, to daga wahayi sai ne sai a samu wasu sun yi imani wasu sun kafirce, to sai Imam al-Bukhari sai ya fara kawo bayanai kuma dangane da imani, to wanda ya imani me ya cancanta yayi sai nemi ilimi shine zaka zo ka ji Bukhari zai ce kitabul ilmi yasa ahli sunna dole sai da ilimi ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan jama'a basu manta ba mun yi alƙawarin cewa ku zo da littafin Jami'ul Ulum wal Hikam na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muka ce za mu karanto daga cikin ainihin wannan littafi za mu karanta cikakken sharhin ainihin wannan hadisi insha Allah tare da cewa za mu ɗarin ƙatattakaita wasu wurare don haka sai ku lura domin ka'ida in ka zo kana karatun littafin sharhi idan kana karantawa ɗaliban ilimi ne kai tsaye zallansu sai ka karance musu sharhin gaba ɗaya kane kana ta haƙiƙin masailu idan ku kana karatu ne ga ɗaliban ilimi da ammatul ammawa masu saurare to sai kane kana haƙƙaƙa abubuwan da zaka karanta musu don haka za ku ga cewa za mu rinƙa ɗiban wuraren da suka cancanta ne wanda mafi yawanci za mu karanta amma dai duk inda hadisai suke ba'ifai a cikin wannan sharhin a wannan wurin da za mu karanta za ku ga muna tsatsallake su insha Allahu ta'ala wasu kuma ma za su zama sahihai ne ko hasanai amma kuma za mu ga cewa babu bukata saboda zai zama akwai maimaici Allah ya taimaka wannan hadisi da Imam al-Bukhari ya tsaida shi a matsayin babi ko to shine hadisi na 7 a littafin 40 an-Nawawi hadisin da Imam Tamim al-Dari ya ruwaito cikin sahabbai wanda mun bayyana cewa al-Imam Muslim ya ruwaito shi cikin masu fitar da hadisai me yasa Bukhari ya cike wannan ainihin babi ko wannan kitabi da wannan hadisi da maganar nasiha Imam al-Bukhari ne maka ishara akan cewa ba ya rubuta littafin ne don ya ci mutuncin kowa ba duk abin da ka gani a baya nasiha yake maka abin da zaka gani a gaba nasiha ce jama'a masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko su saurare mu ta na'urorin yaɗa bayanai na zamani mu ma manufar kenan nasiha ce muka tara mutane don ne musu akan abubuwan da muke faɗi a baya haka abubuwan da za mu ci gaba da faɗi har numfashinmu na ƙarshe insha Allah nasiha muke nufi babu nufin cin mutunci sai dai ka san kuma nasiha ta danganta kamar yadda zaka zo ka ji akwai inda sai an gurza akwai inda sai an hura haka tsarin yake in ka dubi Qur'ani haka ne Allah yana son bani Isra'ila su yi imani amma kuma sai ka ji yana ta bada wasu labarai waɗanda in ka dube su a jumillance sai ka ce kuma kamar bani Isra'ila ba za su ji daɗi ba لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم yanzu wannan ayar me take cewa da Hausa an tsine wa waɗanda suka kafirta daga cikin bani Isra'ila a harshen annabi Dauda da Isa dan Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna saban Allah su yayi yawa kuma sun kasance dan ta'adda to amma waɗannan da ake cewa an tsine wa dinnan kafiran fa kuma ana sa rai su dawo su imani amma kuma aka bada labarin me ya faru ashe irin yadda wasu suke ganin wai akwai inda ba za a gurza a wurin wa'azi ba ba a kausasa harshe ba a mecece manufar manufar nasiha ce eh to kaza ba ta taka danta dan tana ke shi a manufa ce ta cin mutunci to wannan kuma ba nasiha bace dan haka duk zaka ji yau in ka bi mu a hankali dan haka jama'ar musulmi nasiha muke muku in ka ji mun ce ahlus sunna yi kaza dan bid'a bar kaza ahlus sunna gyara kaza dan bid'a daina yin kaza babu wanda ake nufin ciwo mutunci ko kuma tonan asiri ko makamantan haka to amma yadda kuma mutane suke fassara nasiha da cewa to ai dole ne a yi ta a sirrance ga ya mun yadda zaka tara mutanen Najeriya kai musu irin wannan asirrance kowa zai yi ka bi shi gidan shi a mas'alar da ta zama mata ummu bihil balwa to ana fitowa ƙarar ayi wa'azi a kanta in har ka ji an kama sunan wani ko suwa na to barnar su ta bayyana ne kuma wasu sun rudu da su to malamai suka tabbatar sai a kama sunan wani ko sunayen suwa na sai a bayyana amma in ba haka ba sai a zo a ce zina haramun ce Allah ya haramta a kusance ta ma sata haramun ce kaza sai ayi ta wa'azi a kai to in wani tashi ya ce wa'azin ma ya zama cin mutunci to yana nuna shi mazinaci ne ko shi barawo ne in ba haka ba ai ba ambaci suna ba ina fatar mun gane saboda haka ku ji abin da malamin yake cewa yace wa qad warada fi ahadith kaseera an-nusḥ lil-muslimina 'umuma wa fi ba'daha an-nusḥ li wulati umurihim wa fi ba'daha nushu wulatil umuri lira'ayatihim. Yace hakika nasiha ga musulmi baki ɗayan su ta zo a cikin hadisai masu yawa, wato ayi nasiha ga al'ummar musulmi baki ɗaya. A wasu hadisan kuma cewa akai nasiha zuwa ga shuwagabannin musulmi, a wasu hadisan kuma cewa akai nasiha zuwa ga shuwagabannin musulmi, wato nasihar da shuwagabanni za su wa talakawa. Malam yana so ya gaya maka hadisan nasiha nau'i uku ne. Jama'a ku rinka kiyaye Hausata, domin hakika ba alfahari nake ba, ina jin Hausa gangariyar jin Hausa. Galibi in dai Hausa wasu sukan je su fassara ba abin da na faɗa ba. Aka ce nasiha, hadisan nasiha nau'i uku ne, ba a ce guda uku ba. Hadisan nasiha nau'i uku ne. Wasu hadisan sun zo suna magana ne dangane da nasiha ga musulmi, al'ummar musulmi. Wasu hadisan sun zo suna magana ne nasiha ga shuwagabannin musulmi. Wasu hadisan sun zo suna magana nasihar da shuwagabannin musulmi za su wa mabiya talakawa. Kun ga nau'i uku kenan. Sai malam yace fa ammal awwal, dangane da na farko, wa huwa nushu lil muslimina, wato nasiha ga musulmi umuman, ai nasiha ga al'ummar musulmi. Fa fi sahihaini, hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim. An Jarir ibn Abdullah qala bay'atu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushu li kulli muslimin. Sai kawo hadisin da muka ga makaranta yanzu. Yace hadisin Bukhari da Muslim daga Jarir dan Abdullah yace yayin manzon Allah mubaya akan tsaye da sallah da bada zakka da nasiha ga kowane musulmi. Kaga yanzu wannan hadisin yana magana nasiha ga al'ummar musulmi gaba daya. To nau'i na farko na hadisan kenan. Wa fi sahih Muslim an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala haqqul mu'mini 'ala al-mu'mini sitt. A cikin hadisin Abu Huraira wanda yazo cikin sahih Muslim daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi yace haƙƙin da mu'mini yake da shi akan dan uwan shi mu'mini guda shida ne. Fa zakara minha, daga ciki sai annabi ya ambaci, wa idza stansahaka, idan musulmi yayi kokarin yi maka nasiha, fansah lahu, ka saurari nasihar shi. Kun ji fasara ta farko, idan musulmi yayi kokarin yayi maka nasiha to ka saurari nasihar shi. Ko kuma wa idza stansahaka, idan musulmi ya nemi kai mishi nasiha, fansah lahu, kai mishi ainihin nasiha din. Fassarori guda biyu, amma ta farko ita tafi inganci. Ita ce duk sa'ad da wani musulmi yayi maka nasiha to ka saurari nasihar shi. Warwi hadha alhadith min wujuhin ukhar an Abi Huraira, yace kuma an ruwaito ainihin wannan hadisi ta wasu fuskokin daban daga sahabi Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Wa fil musnadi an Hakim ibn Abi Yazid an abihi an Nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. A cikin musnadul Imam Ahmad, wannan hadisi ne kyakkyawa jama'a, daga Hakim dan Abi Yazid yace ya karbo hadisin daga mahaifin shi mai suna Abu Yazid. Shi ko Abu Yazid sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama qala, annabi yace idza stansaha ahadukum akhahu, idan dawanku yayi kokarin yi wa dan uwan shi nasiha, falyansah lahu, to shi dan uwan da aka so yi wa nasihar din ya saurari nasihar din. Jama'a kun ji nau'i na farko na hadisan, suna magana akan nasiha gawa, nasiha ga al'ummar musulmi baki ɗayan su. Wa amma sani, dangane da nau'i na biyu, wa huwa nushu li wulatil umuri, nasiha ga shuwagabanni, sarakuna, malamai, shuwagabannin ma'aikatu ko shuwagabannin siyasa ko makamantan haka. Wa nushuhum li ri'ayatihim, to sai malam ya hada na biyu da na uku, yace da kuma nasihar da su shuwagabanni za su yi wa talakawansu. Kun ga ya hada guda biyu a nan wuri guda. Sai ce fa fi sahih muslimin an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala, hadisi ya zo a cikin sahihu Muslim daga Abu Huraira daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yace inna allaha yarda lakum salasan, Allah yana jin dadi idan kuka yi abubuwa guda uku, jin dadin har ya kai shi ga yarda da ku. Ita yarda Allah tafi komai, yarda Allah tafi aljanna girma. Dan haka yace warduwanu min Allahi akbar, yardar da Allah zai wa ƴan aljanna tafi aljannar dadi. Hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-Imam Ahmad da sahihu Muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan ƴan aljanna suka zauna aljanna sai Allah ya bayyana da kanshi gare su, sai yace ya ku ƴan aljanna me kuke so bayan wannan, sai ya Allah akwai abin da yafi wannan kuma, sai yace akwai, sai yace to menene, sai yace yarda ta, na yarda da ku har abada ba zan yi fushi da ku ba. To yarda Allah tafi aljannar dadi jama'a. Shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah suka fi kowa daraja a duniyan nan. Me yasa? Tun daga nan duniya su Allah ya ce ya yarda da su, ba sai an je aljannar ba, tun daga nan duniya ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, wannan gaba ɗayan su ya tattara muhajirai da ansar, banda ware wasu da ya rinka yi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, waɗannan waɗanda suka yi mubaya'a kenan, manzo Allah da kanshi yace wanda duk yayi mubaya'a gare ni a ƙarƙashin bishiya yace wuta ba za ta ci shi ba. Jama'a Allah baya reversing gafara, in Allah yace ya gafarta maka duk bambarmar da kai duka, Allah ba zai reversing ba, Allah ba irin mutane bane. Ka san mutum zai maka alheri ya maka alheri, in ka bata mai rai sai zo ya kwace. Abubakar Siddiq da kanshi da Mistah ya bata mishi rai, ba sai yace a janye kwanan Mistah ba, to Allah ba haka bane. Matukar Allah yace ya yarda da wani, to har abada ba zai sake fushi da shi ba. In kuma Allah yace wani dan wuta ne, to har abada kuma Allah ba zai yarda da shi ba. Sai saka ga tun ranar da aka fara musulunci aka rubuta Abu Jahl cewa dan wuta ne, tabbat yada Abi Lahabin wa tabbi, har aka gama musuluncin Abu Lahabi har aka gama musuluncin, ko wata aya ko hadisi ba su sauka cewa an gafarta mishi ba. Saboda a cikin ilimin Allah wanda ya gabata, Allah ya riga ya san cewa wannan har abada ba zai gyaru ba. Da haka jama'a ku sani, Allah madaukakin sarki yana yarda da ku in kuka yi abubuwa guda uku. Na farko, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, Allah madaukakin sarki yana yarda ku bauta mishi, kar ku hada shi da komai. Idan kuka yi wannan, Allah na yarda da ku. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, Allah madaukakin sarki yana ainihin yarda da ku akan ku riko da igiyar Allah gaba daya. Wala tafarraqu, kar ku rarrabu. Jama'a kun ji asalin hadin kai, ba taro ake kira ba. Kai ne zaka bar abin da kake ka dawo kai riko da igiyar Allah, kana rike igiyar Allah shikenan sai a dawo an hado akan igiyar. Amma a ce tsaya idda kake, kai ma tsaya idda kake, kuma a ce wai a zo a hadin kai, ga abin da yace wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Allah yana yarda da ku ku yi riko da igiyar Allah, ba wai ka rike abin da ba igiyar Allah ba, kuma kace kana can a jikin wannan igiyar da ba ta Allah ba, kuma a ce wai ana kiran hadin kai. Shi yasa ba a kiran hadin kan musulmi a ce kowa yazo jama'a za a hadin kai, to shikenan maka watsi shikenan. Amma cewa ke kowa ya bar abin da ba musulunci ba, yana bari to ya rike abin da yake musulunci ba, sai an kira taro ba, kai ya haɗu. Ina fata an gane. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, dan haka jama'a duk abin da kake ka tsaya ka duba, mun faɗa a karatun rannan, wannan abin musulunci ne, to ka yi shi, addini ne. Wannan abin ba musulunci ba ne, to ba addini bane, addini kuma kadai Allah yake karba a wurin mutane. Allah baya karban wani abu, don haka yace inna ad-dina 'indallahi al-islam, addini a wurin Allah shine musulunci. Abinda kake musulunci ne, eh, to musulunci zamu zo mu ji ka'idar shi. Dole ne ya zama daga Qur'ani da hadisi, yadda annabi ya karantar da sahabbai, ba don akwai yadda zaka zo ka fassara
musuluncin da ba irin shi ne annabi ya karantar da sahabbai kuma ka ce musulunci ne. Misali jama'a, wata shedaniyar yar jarida ce ta je ta feso ado ta rangadado a gaban talabijin, sai wani ya bugo mata waya ce to kin ce kina shiri na musulunci kuma kin ce duk abin da ya daidai da Qur'ani da hadisi shi zaki tsaya a kai, yanzu kin bayyana gashinki kin bayyana adanki, yanzu wannan shine musulunci, sai ta ce haza huwa ainul islam, ta ce wannan shine asalin musulunci, ya ce kaif, sai ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau, don haka Allah kyakkyawa ne kuma nayi ado nayi kyau na hadu na fito, don haka da hadisi ne aiki, to ba irin wannan musuluncin ba. Don haka musuluncin ba kai ne zaka yi interpreting din shi ya zama musulunci ba, yaya annabi ya fassara wa sahabbai cewa wannan shine musulunci, don ku gane wannan da kyau jama'a, don wannan yana daga matsalar da za a ce ah to ai wane ma yana da aya yana da hadisi, wane ma yana da aya da hadisi, to ai duk musuluncin ne, ha akwai irin fassara ɗan jaridar can a ciki. Ina fatar kun gane da kyau. Allah ya taimaka. Sai ce wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum, sannan kuma Allah yana yarda da ku, ku yi nasiha ga wanda Allah madaukakin sarki ya danka al'amarinku a hannun shi, shugabanku Allah yana jin daɗi in kuka yi mishi nasiha. Jama'a har yanzu fa bamu ji ma'anar ita nasihar ba, shi yasa baka jin nasiha da jama'an musulmi, nasiha da shugabanni za su yi wa mabiya, nasiha da malamai za su yi wa shugabanni, to me ake nufi da nasihan nan, zaka zo ka ji insha Allah. Allah ya taimaka. To sa'an nan kuma sai ainihin malam ya ce wa fi sahihaini amma aqal ibn yasar an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan thumma lam yuhitha bi nasihatin illa lam yadkhul al janna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bawa wanda Allah madaukakin sarki zai bashi kiwon wasu talakawa sannan bai kula da yi musu nasiha ba. To me yake nufi nan da yace thumma lam yuhitha bi nasihatin, sannan bai kewaye waɗannan talakawa da nasiha ba. Me nasiha anan? Adalci. Duk wani bawa da Allah ya bashi shugabancin wasu jama'a bai kula da yi musu nasiha ba. To amma sai annabi ya amfani da kalmar ihata. Ihata me yake nufi anan? Matukar shugaban bai kewaye talakawan da adalci ba, manzo Allah yace illa lam yadkhulul janna, sai ya zama ba zai shiga aljanna ba. To me yake nufi da kewayewa? Shine yana nufin adalcin sai ya shiga ko ina. Idan adalcin ya zama ya tsaya a ruwan sha, babu kula da lafiya, wuta. In ya kula da lafiya da adalcin tsaro, babu adalcin magani, babu adalcin hanya, babu adalcin kaza, nan ma wuta. Gashi yace ba zai shiga aljanna ba. Dan haka abinda ake nufi sai an samu cikakken adalci. Dan haka manya-manyan malamai da suka tsaya suka yi bincike, karanta dan fodiyo a cikin littafin bayanin wujubin hijrati alal ibadi, karanta Ibrahimun Laqani a cikin jawharati tauhid, malamai baki ɗaya suka ce akwai al-kulliyatul khams ko ku al-kulliyatul sitt, abubuwa guda biyar wanda duk shugaban da yake so ya shiga aljanna sai ya kula da su. Abu na farko, shugaba sai ya kula da addinin mutane, sai ya kula da addini, ya sa ido da kyau wani irin addinin mutane suke yi. Ba wai ya ce wai shi shugaba ne wai kowa ya zo da tarkatarkar shi kuma ya je ya tarbe shi ba, a ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, a'a, lallai ne ya tsaya ya tantance wa mutane addinin da za a yi mai kyau. Abu na farko kenan. Abu na biyu, mutunci, ya kiyaye wa mutane mutuncinsu, duk abin da zai zubar da mutunci to lallai shugaba ya kiyaye. Abu na uku, jininsu, duk abin da zai taɓa jininsu sai ya kula da shi. Abu na hudu, dukiyarsu, duk abin da zai taɓa dukiyarsu ko lalata dukiyarsu shugaba ya kula da shi. Abu na biyar shine nasaba. Me ake nufi da nasaba? mutum ya tashi ya ce shi dan wane ne, ko kuma wane ya tashi ya ce shi uban wane ne, sai kuma ya zama ba haka bane, to dole ya zama akwai ma'aikata ko hukuma wadda za ta rinka tantance nasaba. Sakamakon wannan hukumar, Shehu Dan Fodiyo ya ce to dole a rinka bincikar matar da za ta yi aure bazawara, shin ya tabbata cewa ta gama idda? Domin in ta gama idda, to za ta iya aure na gaba. In ba ta gama ba fa, kar ta je tana da ciki ga wancan tsohon miji ta zo ta auri wani, kwana biyu ciki ya bayyana a danganta shi ga sabon miji, yanzu an danganta dan wani kenan ga wani. Jama'a an gane wannan da kyau? Shi yasa waɗannan abubuwan guda biyar dole ne masu mulki su tsare su. To in suka tsare su, shine aka ce to sun yi ihata bin nasiha din kenan, sun kewaye. Dan a ƙarƙashin wannan zaka ga nasiha ta shiga ko ina. Yanzu kun san cewa almajiri da yake yawo ko dan kanzo ko dan dagwa-dagwa ba a kiyaye mai mutuncin shi ba? An mulakanta shi, shi yasa yake cewa ko dan kanzo ba almajirin da ya taba cewa ko soyayyar kaza ko cinyar talatalo? Akwai almajirin da ya taba faɗin haka? Sai dai ce mai ko dan kanzo ko dan dagwa-dagwa baya tambayan mai kyau me yasa, saboda an wulakanta shi. Je ka kaga ina almajirai ke kwana, jama'a me suka zo koyo karatun alqur'ani, ina malamin su ke kwana, kwana nawa wannan almajirin bai yi wanka ba, duro nawa ne zai wanke wannan almajirin in aka ce ana so a yi mishi wanka? Allah ya sa kun san lokacin da ake zuwa tallan sabulun sallaye da firimiya, in aka zo za a nuna majigi sai a kamo almajiri mai dauɗa dan ana son a ga aikin sabulin sallaye, sai a wanke almajiri, sai an yi bokiti biyar wani, sai sabulin ya kusa karewa saboda tsabar dauɗa da ke jikin shi. Gwamnan jihar haka yake barin ƴaƴan shi, sarkin garin haka yake barin ƴaƴan shi, ciyaman na ƙaramar hukumar, hakimi, ku musulmin gari haka kuke, ba ku yi wa wannan yaron nasiha ba? Za ku zo ku ji manyan malamai suka ce nasiha ta shiga ko'ina, ba wanda kuma ta kyale. Idan kuka fahimci wannan da kyau jama'a, ma'anar ihata da nasiha din nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shuwagabanni, wallahi al'azimi aiki ne mai girma. Dan haka sayyidina Umar ibn Abdul Aziz lokacin da aka nada shi khalifancin musulmi, matan shi tace bata sake gane kanshi ba kuma, kullum da daddare sai tashi yana kuka. Amma fa yayi kokarin adalci, to sannan koma kaga sayyidina Umar ibn al-Khattab me ya faru shi kuma? Umar sai da ya mulki ya adalci, har manzon Allah sai da ya shedar adalcin mulkin Umar, manzon Allah yana da rai, yace yayi mafarki ya ga Umar yana jan ruwa a guga, sai da ya kwararar ruwan ya malala ko ina. Aka ce me ya fassara mafarkin? Yace mulki zai yi adalcin shi sai ya game ko ina, amma Umar yana kwance cikin jini zai rasu, wani bafadi yazo ya nemi shi kirari yana cewa ranka ya dade Umar dan Haddabi, kayi mun gani kayi adalci, sai ce tabbaka ba nuri Allah wadaranka. Yace fadanci kake? Yace ni Umar na shiga uku, ina ma in tashi kiyama babu yabo babu fallasa, ma'ana ni ba a tambaye ni me yasa, ni kuma ba a bani wani abu ba, in tashi tsura na. Sai kuma ya ci gaba da cewa mai fadancin, ai wannan kujera ba wanda ya dace ya hauta sai ɗanka Abdullahi ɗan Umar. Yace kai ce baka faɗi wannan magana dan Allah ba, fadanci ka faɗa. Yace Abdullahi ɗan Umar zan ɗauka in ba wannan kujerar yaron da ko mata bai iya saki ba, ya saki matan shi tana jinin haila, shi zan ɗauka in ba kujerar da manzon Allah ya sauka a kai? Yace wallahi wannan kujerar idan alheri ce wanda na samu ya ishe ni da zurriyata, babu wani zurriyata da zai sake hawanta, idan kuma sharri ne yace Allah ya tsaida shi a kaina, amma kaico ba wanda zai sake hawanta cikin salsalata. Umar dan Khattab kenan. Amma dan Allah ka je ka karanta tarihin turawan duniya su Michael Hart, ka ji sai da suka saka Umar daga cikin mutanen da adalcin su ya bayyana. Ko ka taɓa samun littafin shehunnai a Tantawi da Tantawi, akhbaru Umar, ka karanta labaran Umar? Kaji ya jama'ar musulmi, wannan shugabancin da muke maganar cewa sai ahlus sunna a dazu akwai fa abin da muke nufi don ahlus sunna shine ba zai zalunci ba kana yin zalunci ba ahlus sunna bane kai saboda muna fadin wannan maganar sai wannan yayi wa kanshi tambari shi ahlus sunna ne bari yaje tsaya house of reps bari yaje tsaya kaza kwana biyu sai kaga ya rage gemu ya take wando yana sace kudaden mutane shikenan ya daina zuwa wurin ahlus sunna shikenan mu ya zama mana bala'i ana zagin mu a gari ai ga wani nan ai ga wani nan har wannan irin tunanin sai ya bata wasu marasa kaifin tunani daga cikin mu cewa bai ma dace ahlus sunna ya fito ya tsaya ba ha ba ku san ahlus sunna bane wannan ba ahlus sunna bane dan jabu ne ana son a samu ahlus sunna ai kowa a Najeriya ya san in bai san ba ya ji malallawan assalamu alaikum ya akai kaji labarin shi saboda tsabar sunna lokacin ana kyamar assalamu alaikum yake wa kowa assalamu alaikum shine duk kasa ka tsina an san shi waye assalamu alaikum malallahu assalamu alaikum da yayi sai da aka ji sai da aka gani saboda haka abinda muke magana jama'a kar ku taba tunanin cewa da muke cewa wai mulki wai muna nufin wai ka je kai mulki ka je ka sato dukiya ka zo ka kawo mana mu karasa ginin masallaci ba ma so
na'am
so muke ka shiga mulkin mu ga ka shiga ka fito yadda ka shiga domin Umar jama'a yadda ya shiga mulkin sai ya fito ma aka san haka ya shiga da maiƙo saboda me saboda attajiri ne dan kasuwa ne yana da supermarket amma jalin ya karye ya ko kuka ko ki shiru la ta'kulina hatta ya'kula 'ammatul muslimina ba za ki ci ba sai sauran musulmi sun ci Umaru dan Khattabi kenan jama'a saboda haka abinda muke nufi ku je ku shiga ku yi gyara ba wai muna nufin wai ku shiga wai ku saci haramun ba a'a in yanzu kowa kawai tunanin shi ya koma bare marmaza ya je polytechnic ko da ed diploma yayi ya je a tsaye da shi shine kansulan kauyen su ya je ya gansu gida dawo ya je sace kudin su ya kaza 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 sai zama baka yi da'awa ba kenan kuma baka zama good ambassador ba baka zama wakili na gari gare mu ba jama'ar musulmi ku dubi wannan maganar akan cewa summa lam yuhibha bi nasihatin ya shugabanci talakawa bai kewaye su da nasiha ba da adalci illa lam yadkhul aljannata sai ya nawa ba zai shiga aljanna ba jama'a duk li'irabin nan da muke faso muke mu shiga aljanna kawai da wata hanyar da tafi wannan sauki da can kuka same mu nan din ce al-aqaba da Allah yace falaqata hamal aqaba nan din ce ta zama aljanna duk ita ake nema to duk sanda aka ce mulki ya ja maka ba za ka shiga aljanna ba sannan ya kamata jama'a ku ji tsoron Allah a ce an ba mutum mulki madadin ku je ku yi mai nasiha ku yi mishi jaje ku taya shi Allah ya kyauta sai ku je ku kewaye shi da larurori da matsaloli yau wanne sanata ne yake sha'awar ya dawo garin su yau wanne dan majalisa ne yake so ya zo garin su an zabi wani wanda shi ya girma ne a kasar Turai jama'a tunanin shi tunani ne irin na Turawa ma'ana babu addini a ciki amma kuma babu zalunci ba zai so ya zalunci ba yana dawowa ya je yayi masters din shi a America sai suka ce za su tsaye da shi sanata a garin su ya fito yace musu bai da kokobo suka ce za su yi komai suka yi mishi komai ya zama sanata ya je tarbuce ga abubuwan da za a yi wa jama'a shi aka zo aka yi ta musu aiki titi rijiyar burtsatse makaranta kaza kaza in ya dawo ya zo sai bude gidan shi sai kowa ya shigo in aka gaisa aka gaisa sai ce to alhamdulillah na gaishe ku jama'a zan shiga wurin iyalaina a turan kai dai ai na zo ganin ka ne sai ce to bismillah sai an shiga to kaza kaza sai ce bai da kudi shine ran na yazo yace kai sai yaran gari suka fara jifa motar shi sai ya fake yace lafiya sai kuma suka watse sai koma gida ya je ya sawo gajeren wando da t-shirt da canvas din shi ya zo ya kafa kujera a tsakiyar garin sai ya zauna yace a zo a jefe shi a daina bari sai yazo yace ana jifa ana gudu gashi nan yanzu ya zo ya kawo kanshi a jefe shi a nan jihar Borno aka yi haka ba wani wuri ba ne da nisa a nan jihar Borno ne ya jama'ar musulmi ku ji tausayin mutumin da aka nada shi kansila ko chairman ko makamantan haka amma yanzu gobe ka je kofar gidan kansulan garin ku, ka je kofar gidan chairman ko dan House of Reps ko assembly ko senator ko kuma governor ko makamantan haka.
Allah ya kiyaye.
To magana ihafa da nasihan nan ni ita nake so ku gane, ana nufin fa sai adalci ya gane ko ina. Duk inda aka samu matsala to annabi ya ce ba za ka shiga wuta ba, ba za ka shiga aljanna ba. Sau da haka sayyidina Umar ya ce ku yi marmaza ku je ku duba hatta gada da jaki ke tsallakawa, ku yi marmaza ku je ku gyara ta. Aka ce gada jaki kuma, a jaki ai ba matsala. Ya ce a'a, idan aka ɗoro wa jaki ko alfadari mangala ya zo zai tsallaka kwata ya zama babu gada, in ya fada ciki ranar kiyama Allah zai tambaye ni wannan jaki kenan wanda yara ke cewa a cikin ƙaryarsu wai almara ko wai shi dama an yi shi ne don ya sha wuya a nan duniya ya sha daɗi a lahira. Jaki kenan Umar yake cewa a gyara wa jaki hanya, ai mai smooth gada yadda zai tsallaka kada ya jawa Umar matsala. Kuma kowa ya ga hadisi, za mu zo mu karanta cikin Bukhari, guntun zinaro ne aka kawo sadaka kafin sallar la'asar, manzo Allah sai manta shi a gida, ana sallah sai ya tuna, ana sallama sai ya tashi a guje ya shiga gida har mutane hankalinsu ya tashi lafiya, sai zo ya aje guntun zinaro ne ya ce an kawo sadaka ne kafin mu shiga sallah, sai na manta ban fito da shi ba, ina cikin sallah sai na tuna shi ne ne marmaza na kawo ku don kada ya tare ni daga shiga aljanna. Wannan manzon Allah kenan wanda in bai shiga aljanna ba jama'a to ba wanda zai shiga. To idan kun gane wannan jama'a, babu shakka akwai matsala akan masu mulki.
Allah kiyaye. Malam yace wa qad dhakara Allahu fi kitabihi 'anil anbiya'i 'alayhimus salamu annahum nasahu li umamihim. Allah ba da labari a littafin shi cewa annabawa ma sun yi wa al'ummomin su nasiha. كما أخبر بذلك عن نوح وعن صالح كما يدى الله مدوكا كنسرك بعد العبارين أن نبي نوح ياي هكما صالح ياي وأن يأتي إني لكم ناصح أمين وأن يأتي إني من نسيحة نيغريكو كما أمين تتشم من نسيحة نيغريكو سنو أن يأتي وأنا لكم ناصح أمين.
Ka gani annabawa da kansu sun tabbatar da nasiha suka zo ga al'ummarsu. Sannan sai ya ce wa qala, Allah kuma ya ce laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi. Masu rauni marasa ƙarfi da waɗanda suke marasa lafiya da waɗanda suke ba su da ikon zuwa wurin yaƙi saboda ba su da abin hawa, ba su da kuɗin da za su ɗauki nauyin kansu, Allah maɗaukakin sarki ce babu laifi gare su in ba su je jihadi ba, amma sai ce idza nasahu lillahi wa rasulihi, in dai sun yi nasiha ga Allah da manzon Allah. To me ake nufi da nasiha anan? Ana nufin in dai har da gaske dan Allah ne ba su je ba, da gaske abin da suka gaya manzon Allah larurar larura ce, ba irin yadda munafikai suke cewa inna buyutana aura, Allah ya ce ma hiya bi aura, sai gidajen mu ne a tsare ce, ya manzon Allah za mu tsaya mu rufa dan boto ne kaza kaza kaza, a'a, in dai har tsakanin su da Allah abin da suka gaya manzon Allah da gaske ne, shikenan sun yi nasiha ga Allah da manzon Allah, ma'ana sun fada wa Allah da manzon Allah gaskiya. In dai har sun yi gaskiya akan haka to babu laifi akan su. Suratu Tauba aya ta 91, Allah maɗaukakin sarki ya ce maka. To can kuma sai malam ya ce qala al-Khattabi, al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi wanda ya sharhi littafin Sunan Abi Dawud da ya sa mishi ainihin wato ma'alimus sunan, ya ce an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin. Da zaka tambaye ni kace mecece nasiha, sai malam Khattabi ya ce sai in ce da kai ai ita nasiha kalma ce wadda ake iya bayanin maganganu masu yawa da ita, wato kalma ce tana ɗaukan abubuwa da yawa, amma a jimillance sai ce hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. In ka so ka dunkule, in aka ce maka me nasiha sai ka ce nufin alheri ga wanda ake wa nasihar, fatar alheri. Qala al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi yace wa aslun nushi fil lugha al-khulus, asalin abin da ake nufi da kalmar nushu a cikin harshen larabci shine tacewa. Yuqalu nasahtu al-asla, a larabci zaka iya cewa nasahtu al-asla, al-asla idha khallastuhu, ma'ana idan na tace zuma min ash-shami, daga ainihin wato diddiga ko wannan ainihin abubuwa da zuma take samun kanta, kaki kenan, ma'ana in na tace zuma daga cikin kakinta to sai a ce nasahtu al-asla, ai na tace zuma daga cikin kakinta ta zama tatacciya. Kaga wannan na ishara zuwa ga wanda kake wa nasiha so kake ka tace shi ya zama ras ne da matsala kenan. Ina fata an gane. A ƙarƙashin wannan sai malam ya ce to yanzu da zaka ce kenan, to me ake nufi da yi wa Allah nasiha, me ake nufi da yi wa Allah nasiha? Sai malam ya ce fa ma'anan nasiha lillahi subhana sihhatu li'tiqadi fi wahdaniyatihi, abinda ake nufi da nasiha ga Allah wanda tsarkiya tabbata gare shi ita ce ingantacciyar aqida game da dayanta Allah. In ka yadda Allah ɗaya ne, to ka yadda Allah ɗaya din ne haqiqatan Allah ɗaya ne, karka ce Allah biyu ne, karka ce Allah uku ne, karka ce komai Allah ne, karka ce ke ma Allah, ita ma Allah, shi ma Allah, su ma Allah, mu ma Allah, kowa Allah, karka faɗa haka. A'a, in dai ka yadda Allah ɗin ɗaya ne da gaske, to ka inganta wannan aqidar Allah ɗaya ne. Jama'ar musulmi ba matsala ce ta wasa ba, don yanzu wasu matasa sun taso da ƴan mata, an samu wasu fitsararru sun ɗaure musu gindi, suna halatta musu, wai mutum ya dubi kan shi ya ce wai shi ma Allah ne, kowa ma Allah ne. Sai ana misali wai kamar ka je hajji ne ko umara, ka da akwatuna, wai duk akwatunan an rubuta sunanka, don haka an sa suna nan Muhammad Awwal Adam a wannan akwatin, Muhammad Awwal Adam, Muhammad Awwal Adam, don haka aka zo sai a daga akwati na farko a ce Muhammad Awwal Adam, sai ce Muhammad Awwal Adam, wai duk waɗannan akwatunan ni kenan. Kaga wannan bai iya larabci ba, bai da balaga, domin yana da balaga. Ai ba ana nufin cewa wannan akwatin Muhammad Awwal Adam bane, balle a ce ga Muhammad Awwal Adam guda goma, me ake nufi? Sunduku Muhammad Awwal Adam al-awwal, sai ce na'am, ma'ana ga akwatin Muhammad Awwal Adam na daya, sai ce cewa da ake Muhammad Awwal Adam in aka daga saboda haka ne a jiki, ba iyaka kalmar kenan ba, akwai wani mahzufi da muqaddari a wurin. Ai hadha sunduku Muhammad Awwal Adam, wannan akwatin Muhammad Awwal Adam ne, sai ce ha ana gani, sai a saki, ba wai ana nufin ni din bane. Sai da aka suna batar da ku ne, duk wanda yace shi Allah ne jama'a yayi ridda, duk wanda yadda cewa komai Allah ne yayi ridda. Yau ku tafsirin da kuke na irin tafsiri ne, ga aya kuna karanta cewa wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn, Allah ya ce kar ku ce Allah biyu ne. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha salifu thalatha, waɗanda suke ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryama, waɗanda suke ce Isa dan Maryamu ma shine Allah sun kafirta. Wannan fa annabi ne daga cikin manyan annabawa, amma wanda ya danganta allantaka gare shi ya kafirta. Balle ka danganta allantaka ga kanka ko ga wata budurwa mai sai da gyada ko goro, su daina yaudararku, babu wani Allah sai guda ɗaya, Allah guda ɗaya ne. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, waɗannan mutane jama'a wallahi al-azim suna da yaqinin batar da mutane suke, amma wai so suke sai sun kawo da'awar sunna cikas a ƙasar nan, wato wai sun ɗauki abin ya zama demokuraɗiyya, tunda dai sunna ta zo ta wargaza musu zaluncin da suke, to kuma duk abin da sunna ta tabbatar su kuma sai sun yi karo da shi. Saboda haka jama'a, duk wanda yace komai Allah ne yayi ridda, ya zama zunzurutun arni, yayi ridda, ya kafirce, ba wata fassara kuma da zai kawo. Wanda duk yace Allah yana hululi a cikin wani bawa daga cikin bayin shi, wannan aqida ce ta Nasara, cewa wai Allah yana shiga cikin wani bawa daga cikin bayin shi, wannan aqida Kiristoci ce. Zuwa zaka ji sun ce ruhi mai tsarki ya bishe ni, wannan aqidar kafirci ce. Aqidar wahdatul wujud, cewa komai da ka gani Allah ne, kafirci ce. wahadatul mawjud, duk waɗannan aqidu kafirci ne. Ku karanta ashifa mana, ga ashifan nan ana zaune da sarkin gazo ana karanta mishi tun daga farko har ƙarshe ana saukewa. A cikin ashifan nan da ake karanta a fadan mai martaba sarkin zazzau, a ciki aka faɗi cewa duk wanda yake shi Allah ne kafiri ne, kuma hukuncin shi a yanka shi. Har malamin ya kawo kyakkyawan misali, ga wani shehi nan yace an yanka shi ranar sallah, sarkin gari ya miƙe yace jama'ar musulmi bana, Allah bai hore min ragon layya ba, sai dai ga wani kusa da ni yayi ridda, dan haka na sauka minbari zan yi layya da shi. Yana sauka ko danna Hallaji ya yanka shi a filin Idi. Amma wannan Hallajin da littafin Ashafa yace an yanka shi, yau shi ne mutanen ƙasar nan ta mu suke cewa suna bin addinin shi. Wace irin tufka da warara kuke wa kanku? Kuna karanta abu, mun ce muku ba ku iya karatu ba, kun ce kun iya karatu. Kuna karantawa kuma kuna tufka da warwara? Mutum ya dubi dan biri ko akuya jama'a sai ce wannan Allah ne. In ka ce mishi kai kai wannan karatu baka kai ba, kada Allah ya kai mu wannan karatun jama'a. Allah ya kiyaye. Saboda haka malam yake cewa wa ikhlasun niyyati fi ibadatihi, da kuma tsarkake niyya a wajen bautawa Allah. Wan nasihatu li kitabihi, to me ake nufi da nasiha ga littafin Allah? Kuma yace al imanu bihi, yadda da littafin Allah. Wal amalu bima fihi, da aiki da abin da ke cikin shi. Wan nasihatu li rasulihi, abinda ake nufi da nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. At tasdiqu bi nubuwwatihi, gaskata annabta shi. Wa bazlu ta'ati lahu fi ma amara bihi, da kuma sadaukar da biyayya ga duk abinda manzon Allah ya ce ayi. Allahu akbar. Allah yarda da Mus'ab ibn Umair, sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama, matashi daga cikin matasa, dan gata daga cikin ƴan lele na cikin Makka, amma da ya imani da Allah ya yarda da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai ya bar duniya da abin da ke cikinta, ya bar uwarshi, ya bar dukiya, riga kwaya ɗaya ce ya musulunta da ita, har ya rasu bai samu koda zani ya ƙara ba. Mus'ab ibn Umair yaje ya bada kanshi ga ba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya aje shi wuri guda ya ce tsaya a nan ka rike tutar musulunci, kar ka sake ka motsa ko me ka gani. Haka ku a nan aka zo aka ritsa shi aka kashe shi. Yana da yadda zai gudu ka a kashe shi sai tuna, amma manzon Allah ya ce mai ya tsaya a nan kada ya gusa, dan haka umarnin kenan, umarnin zai bi. Mus'ab ibn Umair wanaha anhu, sa'annan kuma da sadaukar da kai akan duk abin da manzon Allah ya hana, to ka hanu nan ma sadaukarwa ce. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, zuciyarka tana son abu sai ka hana kanka. Wannan yaki ne babba fa jama'a. Ku karanta Jam'ul Jawami'i, al-Imam Suyuti yace malamai sun tabbatar da cewa mutumin duk da yake so yayi abu amma tsoron Allah ya hana shi aikatawa, wannan shike da daraja a wurin Allah. Ma'ana kana so ka sha giya, kana son kai zinar, kana so, kana sha'awa, kana da hali, amma sai ka ce tunda Allah ya hana ba za ka yi ba. Shine wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Amma in baka samu bane fa, ma'ana ran da ka samu za ka yi. Sai ka ga mutum yana da imani, yana da tsoron Allah, da ya samu kuɗi shikenan, sai ga ya koma zinace-zinace, shaye-shaye, ya canza abokai, ma'ana dama can wancan tsoron Allah ba tsoron Allah bane, fatara ce. Kamata yayi mumini jama'a sadda yake ƙara samu, sannan kuma yake ƙara tukur wajen bin Allah. Ku karanta Sayyidina Ali, sadda ya samu mulki yake tashi da daddare, ga duniyar ta zo mishi sai tashi yana cewa duniya, ya duniya hurri ghairi, duniya ki rudu wani ba dai ni ba, ke din ne. Ibn Albi damu da ita ba, sadda ta zo din sannan yi mata saki uku. Amma yanzu wani jama'a 30,000 in ya samu sai kaga shikenan ya lalace, ya rikice, wanda gaba ɗaya ce fanan wuni guda ce, amma ita za ta haramta mishi ya samu aljanna, ce fanan har abada. Wan nasihatu li'ammatil muslimina, me ake nufi da nasiha ga musulmi kuma gaba ɗaya? Irshaduhum ila masalihihim, nuna musu abin da zai gyara rayuwarsu. Ka zo ka gyara wa musulmi addininsu, ka gyara musu yadda ka ba su shawara ya za su yi noma, ka ba su shawara ya za su gyara gidajensu, ka ba su shawara ya za su kula da lafiyarsu. Duk wannan nasiha ce li'ammatil muslimina. Intaha bayanin da ainihin aka ɗauko daga ainihin wancan malami al-Imam al-Khattabi ya ƙare. Sai malam ya ce, wa qad haka al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab ta'zim qabr as-salah. Yace babban malami al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya ba da labari a cikin littafin shi mai suna ta'zim qabr as-salah a cikin mujalladi ko juz'i na biyu shafi na 291 zuwa 294, ya faɗi wannan magana 691 zuwa 694. An ba'a bi ahli al-ilmi daga wasu malamai annahu fassara hadha al-hadith bima la mazida ala husnihi. Wani malami ya fassara wannan hadisi fassarar da kyanta ya kai matuƙa, hamma ba a neman ƙarin wata fassara kuma. Sai malam yace wa nahnu nahkihi ha huna bi lafzihi. Dan haka za mu ɗauko fassarar da wannan malamin ya da kalmomin shi da lafazin shi. Qala Muhammad ibn Nasr, Muhammad ibn Nasr yace qala ba'du ahli al-ilmi, wani daga cikin malamai yace jima'u tafsirin nasiha, tattaruwar fassara kalmar nasiha huwa inayatul qalbi lil mansuh lahu man kana. Zuciya ta samu kyakkyawar kula ga wanda ake nufi da nasiha din, shine ake nufi da nasiha jimilla kenan. To yanzu aka ce nasiha ga Allah, a ƙarƙashin wannan me ake nufi? Zuciyarka ta samu kyakkyawar kula game da Allah madaukakin sarki. Nasiha ga talakawa me ake nufi? Zuciyarka ta samu kyakkyawar kula ga talakawa. Allah ya ji kansar dauna, duk inda ya shiga ya fita da yaga wani abu sai ya ce wannan abun zai dace da mutanena. Duk inda ya shiga ya fita sai ya ce wannan abun zai, ma'ana zuciyar shi ta ta'allaka ga al'ummar shi. An-nasiha li'ammatil muslimina kenan. Ma'ana kai shugaba wakili ne nawa na jama'ar da kake shugabanci. Duk abin da kuka ga sardauna ya kawo jama'a, ya je wata ƙasa ne, in ya gani sai ce wannan abun zai dace a kawo shi, wannan abun zai dace a kawo shi. A matsayinka na shugaba ko malami, ka je hajji ko ka je umara ko ka je ƙasa kaza, sai ka ga wani abu wanda zai ƙayatar da al'umma, zuciyarka tana tunanin wannan al'umma, ko kuwa za ka yi kacci ko akwati da yar bebi da fefin-fefin na yara? Ma'ana kai wakilin gidanka ne kenan, ba wakilin al'umma ba. An fahimta jama'a? Allah ya taimaka. Malam ya ce wa hiya ala wajhaini, dan haka nasiha nau'i biyu ce, ahaduhuma fardun, akwai nasiha ta farilla, wal akharu nafila, dawar kuma nafila ce. Fan nasihatul muftarada lillah, nasihar da aka farlanta ta ga Allah ita ce me? Yace hiya shiddatul inaya minan nasih bittiba'i mahabbatillah fi ada'i maftarada. Nasiha ga Allah madaukakin sarki wadda take farilla ita ce tsananin kula da shi wanda ke nasihar zai yi, wato bawa kenan, ga biyayyar abin duk da Allah yake so wajen idar da abin da yake farilla. Kana wasa da sallah? To baka da nasiha ga Allah. So ake ka zama mai tsananin kula game da sallah, mai tsananin kula game da zakka, mai tsananin kula game da azumi. To wannan shi yake nuna kenan kana da ainihin so na Allah madaukakin sarki, kana kuma kula da abin da Allah yake so. To sai a ce kana nasiha gare shi kenan. Wa mujanabatu ma harrama, sannan kuma da ainihin nisanta duk abin da Allah madaukakin sarki ya haramta. Wato duk abin da Allah ya haramta jama'a, dokar farko ita ce wannan, ba wai yi ba, yi doka ta biyu ce. Dokar farko ita ce karka kusanci abin, ma ka nisance shi. Duk abin da zai ja maka saban Allah to ka kau da shi. Dan haka ji Allah yace wala taqrabu malal yatimi wala taqrabu zina, kusantar waɗannan laifuffukan shi kanshi laifi ne. To wannan yana daga cikin nasiha ga haƙƙin Allah. Malam yace wa amman nasiha allati hiya nafila, nasihar nafila kuwa fa hiya isaru mahabbatihi ala mahabbati nafsihi, ita ce ka fifita abin da Allah madaukakin sarki yake so fiye da abin da kake so. Wa zalika an ya'ruda amrani ahaduhuma li nafsihi wal akhar li rabbihi. Abubuwa guda biyu su taso, daya naka daya kuma na Allah. Fa yabda'u bima kana li rabbihi, sai bawa ya fara da abin da yake na ainihin Allah madaukakin sarki ne. Wa yu'akhiru ma kana li nafsihi, abin da ya zanna shi ne kuma sai jinkirta. Mana yace fa hadhihi jumla, waɗannan su ne takaitattun bayanai tu jumlatu tafsirin nasiha lillah, takaitaccen bayani kenan dangane da ainihin wato fassara abinda ake nufi nasiha ga Allah madaukakin sarki. Alfardu minhu wan nafila, kaji bayani dangane da nasiha ta nafila da ta farilla ko. Walidhalika tafsirun wa sanadhkuru ba'dahu liyafhama bitafsiri man la yafhama bil jumla. Yace kuma akwai sauran fassara ma, akwai sauran bayanai, wannan duk somin tabu ne. Yace nan gaba za a zo ai bayanai dalla dalla, saboda yanzu an yi bayani a dunkula, wani baya fahimta a dunkula sai an yi fashin baki. Yace to za a je ai fashin bakin a gaba insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To malam sai ya ci gaba da bayani can a gaba, kuma sai ya ce wa amman nasiha li kitabillahi fashiddatu hubbihi wa ta'zimu qadrihi iz huwa kalamul khaliqi. Nasiha ga littafin Allah kuma fa, kun ga wurin ko, ita ce tsananin son littafin Allah. Allahu akbar. Jama'a Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu, malamanmu na sunna, duk Allah ya ji kan su. Ku duba tsananin son littafin Allah yasa suke daukan ƴaƴansu su rabu da su, su kai su a karantar da su Al-Qur'ani. Dan a lokacin babu wata jami'a da tafi jami'a Al-Qur'ani, sai ka dauki danka sai a ce an kai shi gabas. Ina ne gabas din nan? Fatas kuma, Damturu, Maiduguri, Guru, duk waɗannan gabas, sai a ce an kai shi gabas. Gabas din nan da ya kai dan fa bai san gabas din ba shi ma. Zai ba malami ne daga nan Zaria ko daga Sokoto, sai a yi gabas din da shi. An yi gabas din ne, yamma aka yi, kudu aka yi, shi dai tunda an ce Qur'ani za a koyo, sai ba da dan sai a yi gabas da shi. Shi yasa a wannan halin nake cewa ƴaƴan da suka ci amana iyayensu aka tura su gabas, madadin su dawo da Qur'ani, suka dawo da kura ko danburi, to sun shiga uku. Domin ina son ku gane amana ce iyayen, saboda an ce Qur'ani fa suka dau ƴaƴan suka bayar, tsananin son Al-Qur'ani. Ku tafi ku je ku samu alarammomi a cikin kasar Borno din, ku ga daji zai je ya share, sai je ayatul kursi sai tofa gabas, ya tofa yamma, ya tofa kudu, ya tofa arewa, sai ya share sai zauna, ma'ana duk ya koru aljanin wurin. Sai a yi bukka, ba wutan lantarki, ba ruwan famfo, ba su da abinci, su abin da ya dame su shine wannan Qur'ani, tsananin son Al-Qur'ani. Shi yasa ahli sunna kuraya tsangayu na karantawa da hadda Al-Qur'ani. Waɗannan makarantun Islamiya jama'a ba za su iya kai ga abin da ake bukata ba. Ana zuwa dai ana cike lokaci da la'asar, amma ana buƙatar makaranta ta hadda Al-Qur'ani jama'a, hakikatan wadda ta amsa sunanta. Za a iya yin ta a cikin garuruka, a kashe kuɗi a yi ta. Ahli sunna kuna da kuɗi, dan a kowane wata kowane ahli sunnan Najeriya zai iya bada naira 100. To amma matsalan aka ce za a yi wannan aikin a miliyan 100, aka ce kuma naira 100 ake so duk wata ka bayar, sai ka gwada naira 100 da miliyan 100, sai ka ce ba zai yiwu ba. Amma ka fara daga yau ka gani. Ko kun gane jama'a? Wato kwakwalwarmu ce take kasa fahimtar abin. Kuɗin da ake nema sai mu ga suna da yawa, kuɗin da aka ce mu bayar sai mu ga ƴan kaɗan ne, sai mu ga yaushe za a iya yi. Amma yanzu a masallacin nan in kowa ya ɗauka cewa zai rinka bada naira 100 duk wata, tsakani da Allah ba wanda za a je kofar gidan shi ko shagon shi. In dai ku salafiyyan ne, to bari ku ji yadda salaf suka yi sadda aka sa musu revenue. Hadisin yana nan cikin Bukhari. Sayyidina Umar da ya tambaye Huzaifa, shine commissioner, shine chairman na revenue, yace yaya jama'a na bada hadin kai? Yace suna bayarwa. Me zaka faɗa min in gane jama'a na bada hadin kai? Sai yace da kansu suke zuwa suke kawo mana. To balle me yace naira 100? Akwai waɗanda duk wata zai iya cire naira 5,000 ya bayar. saboda yana karban naira 40,000 ko 60,000 ko 30,000 ko 100,000. To amma saka kare zuci da kuma rashin sanin muhimmancin littafin Allah shine ya ja wannan matsalar jama'a. Amma ina gaya muku wannan maganar da malam yake faɗi tsananin son littafin Allah, to babu shakka alama ce daga cikin tsananin ƙaunar da kake wa Allah, da Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah, mu'minai tsananin soyayya su ga Allah take. Yanzu nan duk wanda zai aure yana nan yana tari, bayan kwanaki kaɗan sai a ji an ce wani zai yi aure, yaushe fara tarin shekara uku da ta wuce, haka ne? Amma abin da ya tara shekara uku ya ishe shi ya aure. Me yasa ba rayuwa alqur'ani asusu ba? Allah ya kiyaye. Wa ta'zimu qadrihi, da kuma girmama alqadari ko kuma daraja alqur'ani. Iz domin kuwa huwa kalamul khaliqi, alqur'ani shine magana Allah mahalicci. Wa shiddatur raghaba fi fahmihi, sannan na daga cikin nasiha ga alqur'ani kazan kana da tsananin kwadayin fahimta alqur'ani. Wa shiddatul inayati litadabburihi wal wuqufi inda tilawatihi litalabi ma'ani ma ahabba maulahu an yufhama anhu, an yafhamahu anhu. Da kuma tsananin kwadayin, wato da tsananin kula da shi alqur'ani din a sa'ad da kake karanta shi, sannan ka rinka tsayawa sanda kake tilawa din kana neman gano ma'anonin da Allah madaukakin sarki yake son mai karanta qur'ani din ya rinka fahimta. Afala yatadabbaru al-Qur'an walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Afala yatadabbaru al-Qur'an wal aw am ala qulubin aqfalaha. Jama'a qur'ani so ake in kana karanta shi kane kana lura, tadabburin al-Qur'ani ka rinka lura da shi. Ina da wata lacca ta musamman da na tsara jama'a game da al-Qur'ani, daga ciki akwai wannan matsala. Tadabburi da lura da alqur'ani shike daga cikin samarar, daga cikin sakamakon shine me, shine zai haifar maka da kyakkyawan imani da alqur'ani, da cikakken tsoron Allah, da kuma gano bambancin da qur'ani yake da shi daga sauran littattafai. Saboda Balarabe ne aka karanta aya falan mastai asuminhu khalasu najiya, ba musulmi bane sai fadi yesu juda. Aka ce kai ba musulmi ba kai sujuda, yace na tabbatar wannan maganar ba dai mutum ba. Aka ce to sai waye? Ce sai dai mahaliccin mutum. Ba musulmi bane amma ya tsaya ya lura ne, ya ji irin zaki da tsari da hikima da fasaha da ke ciki. Amma yanzu ga mutum yana karanta Qur'ani yana kada ganga. Yana karanta Qur'ani yana kada ganga. Kawai ya maida alqur'anin kawai kamar wani abun wake ne. Allah kiyaye. Wa yaqumu bihi lahu ba'da ma yafhamuhu, sannan kuma ya miƙe yayi aiki da alqur'ani, ya karantar da alqur'ani bayan ya fahimce shi. Sai ya ce wa kadhalika an-nasihu min al-ibadi yafhamu wasiyata man yansahu wa in warada alayhi kitabun minhu 'uniya bi fahmihi li yaquma alayhi bima kataba bihi fihi ilayhi. Sai malam ya wani misali, yace inda zaka gane misali dalilin da yasa Allah ya aiko alqur'ani yake nufin a tsaya a fahimce shi, dan ba a fahimta ba za a yi aiki ba. Sai yace kaman mutum ne ya rubuto maka takarda a ciki ya maka wasiya, wannan wasiyar yana buƙatar da ta sa ka kai wani aiki ne. Abinda ake nema shi ne ka tsaya ka fahimci wannan maganar tashi da kyau, dan kai ne, dan kai aiki da abin da ke ciki. Misali dan uwanka ne ko abokinka, kaddara kana nan Zaria shi kuma yana Lagos, sai rubuto maka takarda cewa bayan gaisuwa gidana da na tayar da ginin ƙasa, damuna ta kusa tsayawa, kai marmaza ka samu kuɗi ko da rance ne ka rufa mini, nazo zan biya ka, wassalam. Da ka zo sai ka buɗe wasiƙar a cikin jama'a, ka tsaya ka gyara murya, ka karanta bayan gaisuwa, sai ka ce full stop. Ni ne wani ina umarcinka da ka samu kuɗi ko da rance ne ka gina, ka ƙara sarrafa min gidan nan don damuna ta tsaya, wasalam. Ce kai wani ya iya rubutu, subhanallah. kai ta fadin wannan magana har damuna ta fadi gida ya rushe da yazo kace kai wani wani ka iya wasika ai wasikan nan taka ko yanzu nake biya ta dadin ta nake ji sai ce to alhamdulillah ka dai rufe gidan ko yace bari rubutun nan naka yadda yake bani sha'awa to haka fa kake da littafin Allah an baka aiki da shi kana ta karanta kana li'irabi kana fassarawa kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza amma ba aiki to ba manufar Allah din ita ce mafi girman ba ita ce wai a tsaya a yi ta wannan li'irabin ba babban manufar ita ce me ayi aiki shine mallai yake maka wannan misalin cewa mutum ne ya rubuto maka wasika sai kai ta karanta ta baka bi abin da ke ciki ba yau da yawa haka ake littafin Allah Allah ya kiyaye to sai mallan yace fakazalika nasihu likitabi rabbihi to haka me yin nasiha ga littafin ubangijin shi ya'ani yafhamuhu abinda zai fi bada muhimmanci shine ya tsaya ya fahimci littafin li yaquma lillahi bima amara bihi kama yuhibbu wa yarda dan ya tsayu ga Allah da duk abin da Allah yake so kuma yake jin dadi thumma yanshuru ma fahima fil ibadi sannan kuma sai ya da abin da ya fahimta a cikin bayin Allah wa yudimu dirasatahu kuma ya lazimci karanta wannan littafin dan kun san wani abu da ke samun mutane idan aka ce mutum ya sauka shikenan sai kuma ya daina bincike game da Qur'anin ai ya sauka in haddace sai ki zuwa yana tilawata yana kula da ita har sai ta zo sai ta samu matsala ai shi karatun alqur'anin ibada ne ba irin degree ne da zaka je kai a geography ko accounting ko makamantan haka ba wanda ran da ka gama ka karbi kwalin degree ka je aka dauka ba ba ruwanka da handout dinka ba haka yan degree suke yi ba qur'ani ba haka bane qur'ani shine aikin yi har zuwa ka rasu saboda haka zaka yada shi a cikin bayin Allah zaka dimanci karanta shi bil mahabbati lahu da kuma nuna kauna ga shi littafin wat takhalluqu bi akhlaqihi da bin dabi'un da qur'anin yazo da su wat ta'addubi bi adabihi sannan da bin ladubba irin na alqur'ani jama'a kun ji ma'anar nasiha ga littafin Allah to babu yaudara kowa ya tsaya ya gani ya kake da littafin Allah kana karantawa ka iya karatu kana aiki da shi kana yada abun da ka iya na daga shi a kai baka iya ba ko kuma ka iya baka kai ka karantar ba kana da halin ka gina wa ƴaƴan musulmi makarantar koyar da alqur'ani kana da halin ka dauke wa musulmi malamin da zai karantar da alqur'ani jama'a ku dubi baiwar da Allah ya mana a Zaria wasu suna can ba su samu baiwar da muke da ita 100% ba amma ta su ta bayyana akan ta wallahi a garin nan jama'an aka ce mu kawo mahaddata alqur'ani da qira'o'i da riwayoyi daban-daban turntable za mu rinka cikawa sun wuce a bada statistic a ce 100 ko 10 turntable za mu rinka cika su kamar za a je noma mahaddata alqur'ani ne muna da su a Zaria amma alhazan Zaria masu kudin Zaria ɗan siyasa ɗan boko masu wadata ba su yi aikin su ba saboda haka wannan hasken baya bayyana me aikin su sun samar da makarantu sun dauki nauyin makarantu sun dauki nauyin malaman amma ciya muke kasar jama'a muna fadin yaya ya kamata ai makaranta ya kamata ai makaranta kasar din wani ya ji bai taba ganin mu ba bai taba zuwa Zariyan nan ba ya tafi kauyen sai je makaranta aji 24 wai shi abin da yake sa rai zai zo Zaria kuma daga baya ya ƙara ganin yaya dan ya je inganta tashi nace mishi in kai dai in ka zo Zariyan nan ka wuce flyover nan kai mana addu'a dai yace eh zai ai shi wato markazu salafiyan nan wato in suna jin markazu salafiyan nan a cikin kasar jama'a yace markazu salafi nace mishi rumfa kwano ce fa yace ya karama kallawi na yace mu ma mun dan jajjaba namu nace naku ai ya kai ya komo to randa muka zo muka wuce gaban markazin salafiyan nan na ga muku har yau bai yadda ba wallahi cewa yi wallahi ina boye mishi wurin ne da muka zo muka wuce da shi a mota anan nace mishi to kaga markazin salafiyan nan rumfa kwano ce sai ha kar kallawa dama dai tun farko ba ka san in gani, nace shikenan ta wallahi har yau bai yadda ba, nace mishirin fa kwano ce. Tsabar karatun ne Allah ya ba ƴan garin karatun, gashi nan wannan ya iya Qur'ani, wannan ya iya hadisi, wannan ya iya larabci, wannan ya iya kaza. To in aka fita waje sai a ga an aka zo zariyan kuma yaya nema zariyar binnin ilimi, zariyar kaza kaza, amma masu kudin zariyar ba su yi abin da ya kamata su yi ba. Wallahi tallahi wannan abin kunya ne jama'a, ba su yi abin da ya kamata su yi ba. Kuma ayyuka na musulunci jama'a sai kowa ya ba da gudunmawar shi, sannan abin kokari ko kwazon wani yake bayyana. Karuruka nawa ne suke zuwa nan garin suke ɗibar waɗanda za su je su karantar musu da Alƙur'ani? Mu kuma nan sai a zaure, sai a shago, sai a gindin falo, sai a baranda, duka dai gashi nan. In mai gidan ya mutu shikenan, ƴaƴan gidan su ce to wannan rumfa kwano dai za a haɗa ta cikin rabon gado, a wannan shago dai kuma shikenan, wannan ɗakin mota zai shiga gado, an tashi makarantar kenan. Amma tsakaninku da Allah a ƙasar zazzau kakkaf akwai makarantar da za a ce gata ta amsa sunanta, ginanniyar makaranta ce ta Tahfizul Qur'an, wane ko su wane suka haɗu suka zo suka yi ta? Babu, ba su yi abin da ya kamata su yi ba, ba su yi abin da ya kamata su yi ba. Multimillionaire ne ɗan zariya jama'a, multimillionaire mana in ban faɗi da Hausar tsofaffi ba, irin Alhaji ɗan tata, kamar ɗan tata ɗan nan zariya ne, yana zaune a Lagos jama'a, kuɗi kamar za su kashe shi. An zo an sa kaset ɗinmu ana ji na karatu, sai ka ce ka san wannan? Ce a bai san shi ba. Ba ka san Albani ba? Yace a bai ma taɓa jin shi ba. Kana zariyan kuma? Yace a zariya yake. Sai kuma ya tsumu tsumu, yanzu wane kana zariyan baka san wannan ba? Wai bai ma taɓa jin labarin ma ana da'awar ba. Ghafala hadha ghafil, ba ruwan shi da harkar addini. A to ana nan aljanu ya kama matar shi ko aljanu ya kama ɗan shi, sai kuma ce to shikenan a taurin Albani. Kai yanzu nan ba za ka taurin Albani ba sai aljanu ya kama matarka, sai aljanu ya kama ɗanka. Kaga sai mu ce Allah sarki, mu karanta Qur'ani muke, muna tafsiri muna koyarwa, ba mu wa aljani karatu. Sai kuma sai ku ga mutum ya yi tahus tsakani da Allah jama'a. Masu kudin zariya, ku canza tunaninku, matsayin da kuka ɗauka game da musulunci wallahi ba haka ake ba. Kuna kukan cewa in kun zo wurinmu da bukata ai ba za mu saurare ku ba, to ai ba mu san ku bane, ba mu san ku bane jama'a. Wasu masu kudaden a wasu wuraren tahowa suke ce sun zo su san mu, yaya muke, yaya ake kaza, me za a ba su shawara? Amma nan kowa yana tsoron kada ya zo a ce to ya kawo bulo za a rufe masallaci, shikenan kowa sai ya kauce. To abinda nake cewa, matasa da ƴan mata da maza da wane ne da wane ne, ku kun yi abin da yake wajibi a kanku. In masu kuɗin sun ƙi taimakon ku, ga shawara, kar ku bar zariya ta ci gaba da zama yadda take haka. Domin baiwa in Allah ya maka ta iya mota, eh, idan babu mota baiwa ba za ta bayyana ba. Ko kuwa za ka zo ka ce kai direba ne, ka iya reverse, ka iya kaza, za ka iya kaza, sai ce na yi mu gani, sai ka ɗauki dokin karaka ne, sai ce ya taɓu, ku kai shi Kaduna. Eh, abinda ake magana shine duk yadda aka samu an iya Qur'anin, ana buƙatar a samu idda za ka nuna iyawar, ina za ka nuna iyawar. Yanzu ƴan zariya nawa ne suka zama lecturer a law, suna nuna iyawarsu don me? Don an yi makaranta wadda ake karantar da law a zariya. ƴan zariya nawa ne suke karantar da medicine da pharmacy da accounting da business admin, ana iya gane sun iya, me yasa? Saboda akwai makarantar. To amma ina makarantar da ta amsa sunanta game da Alƙur'ani? Sai kowa ya samu kuɗin sai ya tafi Kaduna ko Abuja, sai je sai zaman shi. Wallahi jama'a, na ji kunya lokacin da aka ce wani babban sarki yana nemana, yana roƙona arziki, wai ga wani babban attajiri ne amma dan asalin garin ne amma yana ainihin da matsala kullum magariba tayi wai aljanu sai su rinka kuka a gidan shi eh jami shi ne ma ban san yadda za a yi da su ba kira yan fire brigade su kore su kawai ya me zan yi aljanu da magariba tayi sai su ta kuka a gidan ta kuka kamar kwadi kamar jarirai kuka gidan ya rude da kuka kamar an yi mutuwa kace to an kai dade kira yan fire brigade su kore mushi su ya wasu ban san yi da su kurinka ana ku je Bauchi ku gani Bauchi gwamnati da ruwanta da masu addini malamai masu kuɗi ƴan siyasa ƴan boko da ruwansu da masu addini me yasa zabe zai zo su ji tsoron su amma yanzu jama'an aka ce akwai zabe fa gaba ɗayan duk wani ɗan siyasa dake da alaka da Kaduna da Zaria to tsoron Zaria yake yi me yasa zaka ji tsoro ni yanzu na zauna ɗan Zaria ne ina karantawa zo ka gina musu masallaci gobe in na tashi sai in ce jama'a wanda ya gina muku masallacin nan ya tsaya takara kaza dan haka shi zaku zaba zan ji tsoron gabatar da shi to amma kana da miliyan bamu taba jin ka ba bamu taba sai ran da zaka tsaya takara sai kuma ai ta shamfanya to aje a hada da wane don Allah to aje a roki wane aje wurin wane kai mu me yasa ni yanzu jama'ar da nake tara nake karantarwa ba wanda nake da bukata wurin shi da zan ji tsoro in je dan me na san cewa ba ni da matsala da shi yo dan me zan ji tsoro na ga wani abu wurin ka ina bukata sai yanzu wane ina bukatar ka za a wurin ka amma me yasa za a ce yau kai dan Zaria ne kana bukatar ƙuri'ar mutanen Zaria amma kana jin tsoron su akwai matsala kenan kuma matsalar da daga gare ka ce menene shine kai wai me wayau ne sadda baka da bukata a wurin su ba ruwanka da su sadda kake da bukata fa a lokacin ne kuma zaka ce ku je ku ga Yuguda na Bauchi ba kudin shi bane suka kai shi masallaci nawa Yuguda ya gina a Kano sannan masallaci nawa a Kano tukuna tafi gidan Aminu Dini ka tambaya me Yuguda yayi ɗaya cikin misalan kenan fiye da shekara 20 fa azuzuwa ne Yuguda zai zo ya samu za a gina sai ce an gama masallatai a Kano tukuna ba a fara maganar Bauchi ba ma garin su dan haka ana cewa ya fito shikenan sai kowa ya ce shi duk malaman islamiya suka ce duk inda ka samu goyen bayan malaman islamiya tun zamanin sahabbai har yau to ka ci ƙuri'a in ku ka sake malaman islamiya suka juya maka baya to alkaba'i ya hauka sai dai a murde a baka don za su ja aya za su yi waka da larabci za su yi da turanci za su yi da hausa duk yadda za su yi su lalata su tarnishin imagin ɗinka to sai zama malaman nan na islamiya jama'a yanzu fa mun samu musu dama a Saudi Arabia za a dauke su jami'al islamiya za a dauke su darul hadith za a dauke su ummul qura mu mun je mun shiga mun fita mun samu musu damar jama'a amma abinda ake bukata ina masu kudin Zaria ku zo ku ba su kudin da za su tafi su je ai musu muqama